اجمعيا ومن دعا بدعوته واستن بسنته لوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك يا اخوه السلام عليكم ورحمه الله
barkamu da saduwa
a wannan yammaci na asabar 15 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar Ramadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 6 ne ko 7 ne 7 ga watan 10 shekara ta 2006 miladiya a yammacin jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 59 cikin wannan sura mai albarka suratul tauba za mu maimaita ta don mu danganta ta da wani hadisi da Imam Bukhari ya rawaito sai ko mu ci gaba da abin da ke bayanta wato fadin Allah wa minhum man yalmizuka fi sadaqat
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yasqatun wa law annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ
وبنجي يتي ومنهم daga cikin su munafikai man yalmizuka fi sadaqat akwai wanda yake aibata ka dangane da lamarin sadakoki as-sadaqat jam'i ne na sadaqa sadaqa guda daya zakka kenan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiul alim cikin sa akwai wanda yake aibata ka ko dan bai samu rabon da yake ganin ya kamata ya samu na zakka ba ko kuma lokacin da ka kasafta ma baka bashi ba ba ai lissafi da shi ba fa'in utu minha radu idan an basu sai su yarda su ce eh lalle annabi mutumin kirki ne kuma ya kamata an imani da shi wa in lam yu'tu minha amma idan an basu idan ba a basu ba idahum yaskhatun kawai sai kaga suna damuwa suna fushi suna nuna fusata da rabon da annabi yayi da bai sa su a ciki ba sai Allah ya ce walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu inama sun yadda da abinda manzo Allah ya basu manzansa ya basu inama sun ce hasbunallahu mukan Allah ya wadace mu koda ba a ba mu ba sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu da sanno Allah da manzansa za su ba mu a nan gaba in ma ba su ba mu ba a yanzu inama haka suka fada inama sun ce inna ilallahi ragibun lalle mu masu kwadayi ne zuwa ga abinda ke wajen Allah na lada da darajojin cikin aljanna ba abinda za a ba mu na zakka ba na gidan duniya ina ma haka suka faɗa Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare yadda a gare shi yace bainan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko bainan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuqsimu jaa Abdullah ibn Quwaisra at-Tamimi lokacin da annabi ke cikin kaso yake rabo a hadisin ba a ce rabon zakka ba an ce kawai yana cikin rabo sai Abdullahi ko Abdullahi ibn Zulkhuwaisra at-Tamimi yazo wurin sa fa kala yace i'dil ya rasulullah kai adalci ya manzo Allah fa kala wailak manzo Allah ce kai tonka wa man ya'dil idza lam a'dil inni ban yi adalci ba duk duniya waye kuma zai adalci kala Umar ibn al-Khattab sai Umar ibn al-Khattab yace da'ni adrib 'unuqa kale ne in fille kansa kowa ya huta yace da manzo Allah kala sai manzo Allah ce da'ahu fa inna lahu ashaban kale shi yana da mabiya da za su zo nan gaba baya a lokacin da annabi ke fada baya da kowa amma yace zai samu mabiya a wani lokaci na gaba shi yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a babin da ke nuna alama ta annabcin annabi shine ba da labarin abu kafin faruwarsa kuma yazo ya faru lokacin da annabi ya faɗa mutumin baya da kowa amma annabi ce zai mabiya kuma su ne za su zanto masu sifa kaza a nan gaba kaga wannan annabta ce in ba dan Allah ya masa wahayi ba ba zai gane wannan ba wani tabaran hangen nesan da zaka gano wannan sai yace kyale shi yana da mabiya ya hasiru ahadukum salatahu ma'a salatihi dayan ku zai raina sallarsa in ya ga tasu wa siyamahu ma'a siyamihi zai raina azumin sa in ya ga nasu saboda suna da nacin salloli na nafila bayan farilla suna da nacin azumin na nafila bayan na farilla amma yamruquna min ad-dini suna ficewa daga cikin addini kama yamruqu sahmu min ar-ramiya kamar yadda wato kibiya take fita daga jikin kwari ko daga jikin baka kamar harba ta waɗansu malaman suka ce as-sahmu min ar-ramiya ramiya din dabbar da aka harba ita ce saboda tsananin karfin mai harbin sai kibiyar ta huda dabbar ta wuce wato kamar ba ta samu komai ba yunzaru fi qudzihi fala yujad fihi shay a duba cikin wato ainihin kunnuwan kibiya din wannan kunna na gefen nan da na gefen nan gurin a ga babu jini a jiki ta huda dabbar ta wuce saboda kaifi saboda karfin maharbi ثم ينظر الى نسله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نظيره فلا يوجد فيه شيء duk abin da ya shafi kibiyar ko dai tsininta ko kuma tsakanin wato ainihin kan kibiyar da sauran ragowar jikinta sandarta duk za ka ga babu komai babu jini babu alamar ta hudu jikin dabba ta wuce saboda karfin bai harbi manzo Allah ce za a samu irin wannan wakada sabakal farsa waddama wato saboda kaifin kibiyar ta riga jini wucewa ta riga kashin dabbar wucewa ta buta cikin dubbi amma ba ta taba komai a cikin tumbin dabbar ba ta huda ta wuce saboda kaifi ko saboda gaggawarta manzo Allah ce yadda wannan kibiya ke fita daga jikin abin da aka harbe ta haka irin waɗannan mutane suke fita daga cikin addini amma kar ka manta suna da nacin sallah suna da nacin azumi da sauran manzo Allah yayi bayanin sallah da azumi dan ba da misalin ibada amma suna da nafi akan waɗansu ibadoji da za a gani na ganin ido suna da irin wannan kokarin manzo Allah ya ce ayatuhum rajulun ihda yadayhi aw sadayhi mislu sadi al-mar'a babbar alamar su za a ga wani mutum da yake shugabantar su ɗaya daga cikin hannayensa ko kuma yace ɗaya daga cikin nonan sa na dama ɗaya daga cikin nonan sa ko na dama ko na hagu ubangiji ya yi masa halitta da girma kamar nonan mace haka za a gan su yakhrujuna ala hini firqatan minan nas za su fito ne bayan kan al'ummar musulmi ya riga ya fara rarrabuwa lokacin da annabi ke wannan maganar kan musulmi bai rabu tunda suna karkashin jagorancin su gaba daya amma lokaci kuma ya al'umma sun fara rarrabuwa kuma bayan shugabancin Umar dan Khattab a lokacin khalifancin Umar dan Khattab tunda dama shine kofar fitina kamar da manzo Allah ya nuna cikin hadisin da Bukhari ya rawaito kofar fitinar da idan har babu wannan kofar to fitina za ta fito kuma har aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi kansa Umar ya san da hadisin cewa wannan kofar bude ta za a yi ko karyawa za a yi yace ai idan budewa aka yi to za a iya mayarwa a rufe amma tunda karya ta aka yi to shikenan ta riga ta balle fitina ta shigo cikin al'umma kenan sai dai kuma wanda Allah ya ji kansa in wannan fitinar ta zo ta kwanta ta wuce wannan ta zo ta kwanta ta wuce fitinar shi'a ta zo fitinar khawarij ta zo fitinar ko daidai bid'o'i za su ta zuwa dan ita ce babbar fitina kana kan tafarki madaidaici wani ya zo ya maka kururuwar shaytan ka ansa ka kauce tafarki madaidaici ba fitina ta tafi wannan domin tsirarka kai bawa shi ne kana kan tafarkin da annabi ya rayu akai shi da sahabbansa ba za ka iya yin irinsu ba daidai wa daida amma kamar yadda wani mai hikima ce fa tashabbahu in lam takunu mithluhum inna tashabbaha bil kirami falah ku kwatanta ko da ku zama su 100% ba kamance shi ne da mutanen kirki tsira ne mutum ya kwatanta ko da bai yi kamar su 100% ba amma wani ya zo kautar da kai daga kan wannan tafarki قال ابو سعيد ابو سعيد الخدري اشهد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ina mai bada sheda naji wannan hadisi daga bakin manzon Allah ni da kunne na ba wani isar mun ba wa ashhadu anna aliyan qatalahum wa ana ma'ahu ina mai bada sheda Ali ya yaki wadannan mutanen ni ina tare da shi saboda zuwa suka yi saboda zafin kishin addini da ya wuce mizani ya wuce sikeli suka kafirta Ali ma suka ce shi kanshi ba daidai yake ba kawar kenan wadanda kawai su kafirta musulmi akan ma'asi kan wani abu kan wata fahimta da su suka gina suka ce Ali bin Abi Talib hakkamar rijali fi dinillahi wai sulhu da aka ce za a yi tsakanin shi da mutanen Muawiya wannan ya turo wakili wannan ya turo wakili suka ce ai Allah ne yake hukunci sai dai a duba ayar rahmatullah amma ya zaka sanya mazaji su sulhu ayar madafa fi sulhu inal hukmu illa lillah sai jahili suka ce lalle Allahu akbar inal hukmu illa lillah, wato Ali ya saba ya kafirci. Abdullahi dan Abbas da yake masanin alqur'ani ne kuma da qur'ani suke kafa hujja, yaje ya tsaya aka yi zube ban ƙarya shi da su, su kawo ya kawo, su ce ya ce, su ce ya ce a cikin alqur'ani din da abin nan sa yace nasarar gamsar da kashi biyu cikin uku nasu, to sa din su suka dawo kan tafarkin gaskiya. Amma ragowar suka ce su suna nan ba za su dawo ba sai da Ali bin Abi Talib ya yake su, dan manzo Allah ce idan kun same su ku yake su, ku yi musu kisa irin kisan adawa, kuma manzo Allah ya faɗa cikin hadisan Bukhari. Da haka ya ɗan uwa musulmi, wato kowane mutum ya duba ya ga kusanci ko nesancin sa da ayar alqur'ani ko hadisin manzo Allah bisa ga fahimtar magabata na gari. Daga lokacin da zaka yi watsi da fahimtar Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali, daga lokacin da zaka ce Abdullahi dan Abbas ba kowa bane ba, Abdullahi bin Umar ba kowa bane ba, Aisha ba kowa bace ba, wani ba kowa bane, hum rijal wa nahnu rijal, su mazaje ne mu mazaje ne, kogin da suka shiga suka yi iyo mu ma sai mun shiga mun yi iyo, mun kamo kifin da kanmu. To daga lokacin nan ka zabarwa kanka tafarkin farda, ka bi tafarki da ba na tsira ba, ba inda za a yi ka tsira sai kana kan tafarkin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lokacin da yace wa ana ashhadu anna aliyan qatalahum, ina bada shaidar Ali ya yake su, wa ana ma'ahu, kuma ni ina cikin rundunar Ali ta yake su, ji abir rajul allan na'at alladhi na'atahu nabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka zo da wannan mutumin a bisa ga siffar da manzon Allah ya bar cikin hadisi, ga siffar a tattare shi kafin a kashe shi. Qala yati fa nazalat fihi wa minhum man yalmizu ka fi sadaqat, yanzu wannan hadisi da yawa daga cikin malaman tafsiri suna kawo shi domin dangantaka da wannan aya, kamar yadda yanzu na kawo shi wajen fassara wannan aya. Da wuya kaga wani mai tafsiri wanda yake kulawa da hadisai wajen fassara ayoyin alqur'ani ba tare da ya kawo wannan hadisi karkashin wannan aya ba, to amma da yawa daga cikin zakakurai almuhaqqiquna, yan bin diddigi cikin malaman tafsiri, suka ce wannan hadisi ba ya da alaka da wannan aya ta fuskar fassara, domin wannan rabo da annabi ya yi wancan mutum ya tashi ya ce ba ka yi daidai ba, ba wajen raba zakka ba ne, wajen raba ganaimu Hunain ne, wajen raba ganima ce ta yakin Hunain ne, saboda yakin Hunain ne ana kwatanta shi da yakin Badar, wajen kowanne ya zama wata fatihatu khair, mabudin alkhairi, wato nasara mai yawa da kuma ganima da aka samu a ciki, to a wajen wancan rabon ne. Dan haka kawo hadisin a nan gurin da yawa daga cikin malaman tafsiri suke yi yana daga cikin yalwata ma'anar aya, amma in dai ayar ce tsantsa tana magana ne akan munafikai, tunda an faro daga wa minhum man yaqulu zalli wa la taftinni, ga wa minhum man yalbizuka fi sadaqat, ga wa minhum, wato ainihin da za ta zo nan gaba, minhum da za ta zo nan gaba dan ciko, duk siffa ce ta munafikai. Ina fatan kun fahimta, amma dai a takaice hadisin ko shakka babu yana nuna cewa mutumin da bi zai ga cewa ya wadatu daga abin da manzon Allah ya zo da shi, to yana cikin ramin halaka. Mutumin da zai ga cewa ya wadatu daga siriyar sahabban manzon Allah, to kuma yana cikin halaka. Sannan kuma ba a auna gaskiyar mutum ko rashin gaskiyarsa ta hanyar yadda ya taurare akan addini, abinda ake lura da shi hujjarsa, yadda ya kuskure akan addini ya taurare har ya mutu akai, to wannan kuma bai zama hujja ba. Amma menene fahimtarsa, yaya ilimin sai kitataccen ilimi ne ko gurbatacce ne, to wannan shine abin da ake kafa hujja da shi tattare da mutum. Amma kawai idan muka ce yadda mutum ya zama mai zafin riko da addini, ba muna da wanda suke azumin wata uku ba, sai mu ce daidai suka yi tun daga Rajab, za su yi Rajab gaba daya, su yi Sha'ban gaba daya, har sai Ramadan, sai an ga watan karamar sallah sannan su sha ruwa. Amma mu mun tabbatar cewa ba akan tafarkin manzon Allah suke ba wannan, tunda manzon Allah bai koyar da wannan ba. Mafi tsananin ko mafi wahalar ko mafi yawan azumin nafila da manzon Allah ya nuna cewa ya halatta a yi shi ne azumin Annabi Dawud. Lokacin da Abdullahi bin Amr bin al-As ya ce zan iya yi sama da uku a wata, ya ce yi kaza, ya ce zan iya yi sama da kaza, zan iya yi sama da kaza, har Annabi ce to ka yi yau gobe ka huta, jibi kai gata ka huta, ya ce domin shi ne azumin Annabi Dawud. Wa kana ahabbu siyami ila Allahi siyamu Dawud kana yusumu yawman wa yufṭiru yawman, sai ce zan iya yi sama da haka, sai manzo Allah ce babu azumi sama da haka, indai na zafila ne, babu azumi sama da haka. Abdullahi bin Umar bin al-As sai dakata inda manzo Allah ya dakatar da shi. To kaga ashe kenan, mutum idan ya dauki abu da zafi wannan, sai a bincika a ga menene hujjar sa, kar ya burge ka dan karfin rukun da yayi da abin, ba ya da sassauci akai, wannan ba zai zama abin burgewa ba, sai in abin da ya rike din daidai ne, gaskiya ne, bai saba wa tafarkin magabata ba. aya ta gaba Allah cin innamas sadaqatu
innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
wannan ke ƙara nuna cewa lalle ayar tana magana ne akan zakka da aka ce as-sadaqati dama dai sadaqa suna ne daga cikin sunayen zakka in tubdu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al fuqara ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kal ladhi yunfiqu malahu ria an nas sanna ga kuma min amwalihim sadaqatan ga kuma inna mas sadaqatu lil fuqara lalle maganar zakka ake ba maganar raba ganimar hunain ba ubangiji yace inna mas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha والمؤلفه قلوبهم انما الصدقات سندي زكوكي idan ana yin jami'in zakka a zakoki a Hausa ko kace dukiyoyin zakka lil fuqara'i suna tabbata ne ga fakirai wal masakin da kuma talakawa wal amilina alaiha da wadanda suke ma'aikata akan ita zakka din ko dukiyoyin zakka wal mu'allafati qulubuhum da wadanda ake son a tausasi a karfafi zukatansu akan imani ko a tausasa zukatansu akan musulunci akan imani liɗin nan suka ce la mutamlik ce ma'ana haƙƙin su ne mulkin su ne su wadannan su za a baiwa zakka to mun yi bayani a baya dangane da menene bambanci tsakanin al-faqir da al-miskin shin wane ne yafi tsananin bukata waɗansu malamai suka ce al-faqir shine yafi tsananin bukata waɗansu suka ce al-miskin ne yafi tsananin bukata mun karanta waɗansu hujjojin daga ciki amma ƙari akan abin da muka karanta cikin hujjar waɗanda suke ganin lalle al-faqir shine yafi suka ce a larabci shi yafi bukata haka kuma a qur'ani tunda qur'ani ya sauka da larabci don wani na cewa innal faqira allazi kanat alubatuhu wafqa al-iyali walam yutrak lahu sabadu ma'ana wannan ke nuna ashe fakiri a wannan zancen da nake so in gina yafi miskini dan saboda yana da dabba da take wafqa al-iyali ta ishe shi yana da dukiyar da ta ishe shi shi da iyalinsa Allah walam yutrak lahu sabadu sai dai ba ya da rara abinda ya dora akan bukata cikin dukiya abinda ya dora akan bukatar su shi da iyalinsa da haka sai suke ganin tunda har yana da halubatuhu wafqal iyali to kenan yana da wani abu amma miskini ko baya da komai suka ce domin daga sakana sukunan ne wato ma'ana ajaza anil harakati har ma ya kasa motsi saboda talauci ko saboda karancin abinci ko saboda yana jin tsoron fita a ganshi huntu tsirara baya da tufafi miskini din kenan haka suka ce amma dai waɗansu malamai daga cikin malaman lugha waɗanda suka fi zurfafa irinsu al-asma'i wanda hujja ne a babin lugha yace gaskiyar labari shine al-faqir shi yafi tsananin bukata al-miskin yafi shi wadata yace hakan yake a larabci hakan yake a qur'ani yace a qur'ani dai dama an ce amma safinatu fakanat limasakina tunda har suna da jirgin ruwa kaga suna da wani abu amma fakirai ko Allah yace lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi لا يستطيعون ضربا في الارض باصدا ابن دزاسو ماير daga kobo ya koma kobo biyu daga taro ya zama sisi daga sisi ya zama nai daga nai ya zama sulle to dake wannan yaran da ne shekarun da suka wuce ko basuda abin da zasu juya daga naira 10,000 ya zama 11,000 daga 11,000 ya zama 15,000 basuda wannan basuda abin da zasu sarrafa لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا ashe kenan tunda la yastati'una darban fil ardi wannan kuma amma safinatu fakana lil masakin ya'maluna fil bahri kaga suna aiki suna da abin da suke juya ya zama kudi wannan ko la yastati'una darban fil ardi kaga ba su da abin da suke juya ya zama kudi waye ku bukata kenan lalle fakiri ya fi tsananin bukata sama da almiskin miskin yana da yar wadatar sa amma fakiri kuwa bai da komai kenan kakkab yake bai da komai dan haka dai dukkanin su kowanne ana bashi zakka kar ku manta kuma da maganar da nayi cewa malamai suka ce إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع wani ma daga cikin malamin lugha yace shi a wurin sa da alfirkir da alfakir da almiskinu duk ɗaya ne. Amma Ibn Jarir at-Tabari shugaban masu tafsirin duk duniya yake cewa a hakikanin gaskiya ka iya cewa matsayin su ɗaya ta fuskar tattalin arziki, samun su ɗaya da alfakir da almiskin bambancin ɗaya ne. Alfakir baya tambaya, amma almiskin yana tambaya. Alfakir wahala za ta yi wahala, ba zai ce muku komai ba. Yana kallon ku kuna juya kuɗi, yana kallon ku kuna ci, baya cewa komai kuma yana jin yunwa. Sai in kun tuno kun ce bari a bashi, to sai ya karɓa. Amma almiskin zai ce fa babu fa, jefa na kuwa na banci ba, sai ya yi bayani. Haka Ibn Jarir at-Tabari ya faɗa. Ga kuwa ai Ubangiji ta'ala gashi ya faɗa, lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafan. Lafazin ilhafan suka ce asl ma'anarsa aslan ba wai tambaya ta naci ba, tambayar da ba ta naci ba ba sa roƙa mutum. Ina fata an fahimta. Ubangiji ta'ala ce innamas sadaqatu lil fuqara, in an tashi ba da zakka za a ba al-faqir, shine talakan da yake da hakuri da wadatar zuci, baya tambayar mutane. To wannan lalle a bashi zakka idan an tashi, ba sai ya zo ya zubar da ruwan fuskar sa ba ya ce gani, sai a bashi. Sannan wal masakin, waɗanda suke roƙo din ma kada roƙon ya hana a basu, su ma sai a basu. In sun roƙa sun ce lokacin zakka yayi suna sa rai, su ma sai a basu. Lufuqara'i wal masakin wal amilina alaiha, lafazin al amilina alaiha ya shafi wato as-su'atu jam'in na sa'i. Sa'i shine wanda ake wakiltawa dan ya je karɓo zakkar mutane, don zakka ba a kyale masu kuɗi da talakawa, sai gwamnati ta shiga cikin harkar zakka. Gwamnati za ta san account ɗin kowa a garin nan, wani a banki kaza yana da account da kuɗi kaza a ciki, wani yana da kaza, wani yana da kaza, wani yana da saniya 100, wani yana da raƙumi kaza, wani yana da tumaki kaza, duk a lissafa suke. Da shekara ta yi kakaf sai a tura ma'aikata. Dama an karɓo lissafi daga banki, an riga an san ko menene, tunda gwamnati suna da wannan horumi ta san lissafin ka a banki, kuma ta karɓa ta san nawa ne, ta ce to zakkar ka bana ta kuɗi in dai asusu kaza ne kaza ne, asusu kaza ne kaza ne, asusu kaza kuma kaza ne. A garken ka na gari kaza da kake kiwon shanu, wannan saniya kaza ta kama, kiwon raƙuma raƙumi kaza ya kama, tumaki da awaki kaza suka kama. To mutanen da ake turawa don su je su taya kan lissafi a ƙididdige a san nawa ne, su ne as-su'atu, su ne kuma al-amiluna alaiha. To cikin su akwai wanda koro dabbobin za su yi don su kawo su wajen amir ko wajen khalifa. Akwai waɗanda lissafi suke a rubuce, akwai waɗanda awo ake da su ta hanyar sikeli a ɗora nauyi, akwai wanda awo ake da su ta hanyar mudu, duk suna cikin al-amiluna alaiha. To a nan gurin malamai sun tattauna akan me za a ba al-amiluna alaiha cikin zakka. Imam Shafi'i ce ku ba su abin da bai wuce ɗaya cikin takwas ba. In ya wuce ɗaya cikin takwas kuma ya zanto bukatar su ta ƙaru akan haka, to sai a ɗauka daga cikin treasury na gwamnati, cikin aljihun gwamnati baitul mali, a cike musu. Ina fata an fahimta. Al-amiluna alaiha za a ba su zakka ko da su masu kuɗi ne a karan kansu, amma tunda an ba su wannan aikin. Shi yasa waɗansu malamai suka ce awanninsu da aka ɗauka don lissafi da awo da kawowa da komowa da kaiwa da komowa, shi ake biyan su wannan awannin. Da haka sai a ga idan an ɗauki ma'aikaci zai yi awa kaza a yi ne, nawa za a ba shi. Waɗansu suka ce ba awannin za a kalla ba, aikin da suka yi. Dan mutum na iya ɗaukan awa takwas amma zai yi aikin awa uku. In kun ba shi kuɗin awa takwas kun ga ya zalunce ku awa biyar kenan. Da haka za a kalli girman aikin, ganin damar sa ne zai gama shi a awa ɗaya, ganin damar sa ne ya awa biyu, girman aikin za a kalla, sai a sa masa kuɗi daidai haka, sai a ɗiba cikin zakka. Waɗansu malaman suka ce cikin kuɗin zakka gaba ɗaya, waɗansu suka ce a ɗauka daga cikin kuɗin zakka kuma a ɗauka daga baitul mali. Amma idan kuɗin zakkan sun zama kaɗan, in kuɗin zakkan suna da yawa sai a ɗauka daga cikin kuɗin zakka gaba ɗaya. A taƙaice dai al-amiluna alaiha suna da haƙƙi a zakka. Wal mu'allafati qulubuhum, sannan akan baiwa al-mu'allafati qulubuhum waɗanda ake son a lallashi zukatansu, a tausasa zukatansu, a karkato da zukatansu zuwa ga imani. Don ta'alifin qulub na nufin tausasa zuciya, jawo ta a ɗora ta kan wani abu ta yadda da shi ta gamsu da shi. To nan malamai suka ce iri biyu ne, akwai al-mu'allafati qulubuhum cikin musulmai wanda sun musulunta amma musuluncin bai nuna ba. To waɗannan za a ba su zakka ko da su mawadata ne, idan an ga suna da son kuɗi sai a ba su kuɗin don kuɗin su jawo su. Musamman kuma in sun zamanto shugabanni ne masu fada aji a nahiyar da suke ko a ƙauyen da suke, shigowarsu musulunci zai sa waɗansu su shigo. To sai a ƙarfafe su shigo don a farauto sauran su shigo cikin addinin musulunci. Duk waɗannan ana ba su daga cikin zakka. Sannan kuma akwai waɗanda aslan ba su riga sun musulunta ba, amma ana sa ran idan an ba su za su musulunta.
to su ma suna cikin almalla fi qulubuhum za a ba su zakka. Sannan kuma akwai waɗanda ba su riga sun musulunta ba, ba a tsammanin za su musulunta ma kwata kwata, amma ana ganin in an ba su za su kyale mabiyansu su musulunta, amma idan an hana su ba za su bari kowa ya shiga musulunci ba gaba ɗaya a wannan karkarar, gaba ɗaya a rigar su ba wanda zai shiga musulunci. To a irin wannan sai a ba su don su kyale qawafilud da'awiyya, wato kungiyoyi na da'awa, gungu na masu da'awa su shiga yankunan su je su yaɗa musulunci a cikin ruwan sanyi. Dan duk inda kake son ka shiga, duk nahiyar da kake son ka shiga, idan nahiyar ce ta maguzawa sai ka nemi shugaban maguzawan wajen, in nahiyar ce ta musulmi masu rauni sai ka haɗa kai da lawani, sai ka haɗa kai da dagaci ko limamin ƙauye idan kana son a zauna lafiya. In ba haka ba limamin ƙauye sai hana ka wa'azi, shi ake ji a garin, shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah dinsu. Su a wurin mutanen garin yafi Abubakar, yafi Umar, yafi Usman, tunda ba su yi ilimi ba shi suke ganin malami. To kai kuma sai ka nemi haɗin kansa don ka yi da'awa a wajen. Amma idan ka fara zuwa ka sauka a garin ka ɗauka shi ɗin ba musulmi ba ne ka kafarta shi, kaga ba zai bari sauransu saurare ka ba. A takaice dai cikin almu'allafati qulubuhum akwai waɗanda suke musulmai, akwai kuma waɗanda suke ba musulmai ba. Musulmai masu raunin imani wanda sabon shiga musulunci, musulmai waɗanda suke ana ganin sai an ba su musuluncin zai nuna, da kuma waɗanda ana sa ransu musulunta ko kuma a idan an ba su za a kubuta daga sharrinsu. In ko ba a ba su ba to ana cikin sharrinsu, kullum za su tayar da rigima da tashin hankali, to sai a ba su. Ka duba hikima ta addinin musulunci. Idan ya zanto zaka iya lallashin wanda ba musulmi ba don ya shiga musulunci, dan me ba zaka lallashi dan uwanka musulmi ba don ya fahimci shari'a? Amin babu aula kenan. Wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi, lafazin ar-riqab jam'i ne na raqaba, raqaba a larabci wuya, amma aka ambaci wuya ana nufin bawa, dan shi bawa ana daura masa igiya ne a wuya, to sai aka ambace shi da sunan wuya din. Ar-riqab ya zanto bayi, to bayi kuma su ma kala kala ne. Akwai bawa wanda yake al-mukatab, ubangidansa ya riga ya rubuta masa fansa cewa kawo kaza ka fanshi kanka. To duk irin bawan da aka rubuta masa fansa ya riga ya fara biya, bai riga ya fara biya ba, al-mukatab kenan, to za a iya bashi kudin zakka don ya fanshi kansa. Daga nan gurin bawa na biyu, bawa da wanda yake tsantsar bawa yana hannun ubangidansa amma kuma shi musulmi ne, to wannan za a iya zuwa a saye shi daga hannun ubangidansa da kudin zakka. Ina fata an fahimta, dan ya zanto an shigo da shi cikin addinin musulunci. Akwai bawa wanda ke al-muba'ah, wani sashin sa bawa wani sashin kuma yana da yanci, kamar mu biyu muka mallaki bawa mun hada kudi mun saya, daga baya sai nace ni na tsayantar da nawa sashin, to kaga yanzu rabin sa bawa ne, rabin sa kuma wato ainihin da, sai ya zanto a yau asabar shi bawa ne saboda haƙƙinka kai zai maka aiki zai maka kaza, amma gobe lahadi kuma shi ɗa ne saboda haƙƙina ne, ni kuma nace na ba shi yanci. Yau bawa gobe ɗa, yau bawa gobe ɗa, kaga ba a kenan. To shi ma wannan a iya ba shi kuɗi don ya fanshi rabinsa ya zanto cikakken ɗa idan ya zanto musulmi ne. Ina fata an fahimta. Sannan daga cikin ar-riqab ya iyawa an yaƙi tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba, an kama fursunonin yaƙi cikin musulmai da yawa, to ya halatta ya amfani da kudin zakka don a fanso su daga hannun kafirai, a ƴantu su, a ba su ƴanci su zo, duk waɗannan yana cikin fir riqabi. Ina fata an fahimta. Ubangiji ta'ala ya ce wa fir riqabi, sai kuma ce wal gharimina, sannan a iya bayar da zakka don gane da waɗanda suka ci bashi su ne al gharimina, waɗanda suka ci bashi. To malamai suka ce shi bashi kala kala ne, akwai bashi wanda ya shafi kanka kai da iyalin gidanka, wata matsala ce ta taso maka, katangar gidanka ta faɗi da damana, an yi iska ya kwaye maka rufin kwano, to sai ka ci bashi don waɗannan bukatun, to kana cikin waɗanda suka cancanta a ba su zakka kenan. A'a, jarinka a kasuwa ya karye, kai kuma ka iya kasuwanci, sai dai kuma yanzu baka da kuɗi, sai ka ci bashi ka zo kana sarrafa kuɗin ta fuskar kasuwanci, to har yanzu kana cikin waɗanda za a iya ba su zakka kenan. Ko kuma a'a, ka ci bashi ne don raba faɗa tsakanin mutane, an yi jayayya tsakanin wane da wane ko su wane da su wane kan kuɗi naira 40,000, naira 30,000, kaga ana nema a yi faɗa, a yanke zumunci, a tashi hankali, sai ka ce ku yi sulhu a tsakaninku, ni na ɗauki kuɗin suna kaina zan biya. To wannan idan ka yi wannan kana cikin waɗanda suka cancanta a ba su zakka, don ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi irin wannan, ya je wajen manzon Allah ya faɗa masa ga abin da ya faru. Manzon Allah ya ce ijlis hatta ta'tiyana sadaqa, zauna har sadaka ta zo mana sai a ɗauka daga cikin kuɗin zakka, wato ainihin a baka. Ko kuma wane ya mutu ana bin sa bashi, sai ka ce bashin ya dawo kaina, to kai din nan da kace bashin ya dawo kaina, kai ma ka cancanta idan an zo rabon zakka kuma, wato ainihin a baka zakka. Sune wal gharimin, duk wannan suna cikin al-gharimun. To duka ga waɗannan ababai ne na halal, amma mutumin da ya ci bashi dan aikata wani abu na haramun, to wannan ba a bashi daga cikin me kudin zakka. Duk mutumin da ya ci bashi dan aikata haramun, ya ci bashi dan ya je gina sulima, ya ci bashi dan ya je gidajen kallo, irin wanda ake tara yara kanana tarbiyarsu suna lalacewa, ana haska musu fina-finai na fatsara da rashin mutunci, ana shagaltar da su da wasanni. To irin waɗannan mutum ya ci bashi yayi wannan, kuma ya zo ya ce a bashi daga cikin kudin zakka, ba za a bashi ba, dan bashin da ya ci na sabo ne. Ya ci bashi dan yin sana'a ta giya, ko sana'a ta sayar da alade, ko kuma ya sarin karnuka daga nan arewacin Najeriya ya kai kudu, inda zuwa wajen su da rago da kare darajar su daya. Saboda haka duk wanda yake irin wannan, yake irin wannan business din, kaga ba za a bashi ba in ya je ya ci bashi, dan saboda bashin da ya ci na menene, na haramun ne. Ko ya ci bashi yayi tata, kuma ya je kuma da ya yanki tatar, kuma sai aka tatake shi ko bai ci ba, ba zai zo ya ce kuma tunda ya ci bashi yayi tata kuma ya fadi ba an cinye shi, to kuma a bashi cikin kudin zakka, duk ba za a bashi ba, sai bashi wanda yake na halal, dan ba za a karfafe shi ba akan sabo. Allah ya ce wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan wa taqullaha inna Allaha shadidul 'iqab. Walgharimin kenan, sai Allah ya ce wa fi sabilillahi, sannan kuma ana ware kudin zakka dan fi sabilillahi. Lafazin fi sabilillahi yana da ma'ana iri biyu, ma'ana tsukakkiya da ma'ana mai fadi. Ma'ana mai fadi fi sabilillahi ya shafi dukkan wata kafa ta alheri, buga littafi na addini yana cikin fi sabilillahi, gina masallaci yana cikin fi sabilillahi, daukan nauyin mai wa'azi ka tura waɗansu ƙauyuka ya je ya zauna ya yi wata uku, ka bashi albashin wata uku dan ya je ya karantar da sababbin da suka shiga cikin addinin musulunci, wannan yana cikin fi sabilillahi. Yaki yana cikin fi sabilillahi, sayan kayan fadan yana cikin fi sabilillahi, tanadar abincin da sojojin yaki za su ci yana cikin fi sabilillahi. Wannan ka kalmar fi sabilillahi da wannan fadin kenan, haka waɗansu malamai suka dauke ta. Waɗansu malamai suka ce duk da kalmar fi sabilillahi tana da fadin da ta shafi waɗannan bangalori, amma fa fi sabilillahi za a takaita ta ne a yaki, dan galibi ghalabatul isti'mal a cikin alqur'ani rinjayen yin amfani da kalmar ana yin amfani da ita ne kadai a abin da ya shafi yaki. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin. Da haka da abin da ya shafi sojojin yakin musulunci, da abin da ya shafi makamin su, da abin da ya shafi abincin su, duk wannan yana cikin fi sabilillahi. Idan an sai wa sojoji kayan yaki da su tafi musulunci, aka rarraba musu, in sun je yaki suka dawo kuma sai a ajiye a inda ake ajiyewa, bai zama na ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun su ba, har gobe kuma in za a sake fita jihadi kuma a sake rabawa waɗansu, ko na jiyan ko waɗansu daban. Amma abincin da suka ci wannan kaga amfani suka yi da shi, kaya da za su sa na sanyi in lokacin sanyi ne amfani suka yi da shi, sulken yaki da riguna bullet proof da wannan amfani suka yi da su, hular kwano duk amfani suka yi, za a dawo da ita a ajiye ta, haka riga ma bullet proof za a yi amfani da ita a dawo da ita, don wani lokacin kuma a sake tafiya da ita. Ina fata an fahimta. Duk wannan yana cikin fi sabilillahi, don haka waɗansu malamai suka takaice fi sabilillahi cewa yaki kadai ake nufi da abin da yake da alaka da yaki. Waɗansu malamai suka ce duk da cewa kowace kofa daga cikin kofofin alkhairi za ta dauki ma'anar fi sabilillahi, amma kar mu tsuke kalmar da yawa ta yadda yaki kadai take nufi, amma kar mu faɗaɗa ta da yawa, waɗansu ababai na nesa duk su shigo ciki. Sai dai mu kalli me manufar yaki. Manufar yaki ci gaban addinin musulunci. فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله كذا يادة كلمر الله لتكون كلمة الله هي العليا دان كلمر الله تزنتو مدعوكك يا يدة تك أزلا وأبدا تتسك بدا وانزواء كان حكا دان حكا أكسر أنت يجي تو دا حكا دو أبين دزي تيمكا ودان كلمر الله انت كفو أبنك سايسك تكين في سبيل الله آنن كذا واتو كنن روكا نوي مالبي مي وعزي وان ذاك تولا ونكوي دا أكسامونا أدد يسم مسلنتا ka ajiye shi duk wata naira 10,000 har wata 6 kaga 60,000 ko shekara daya 120,000 dan Allah idan zai je ya zauna duk wata 6 10,000 so 60,000 yayi wata 6 na tabbatar zai iya karantar da su 40 hadisi, zai iya karantar da su al-usulus salasa, zai iya karantar da juzu'u amma bit tajwid wa tafsir a tajwidance da kuma tafsirance da qira'ance a cikin wata 6. Idan ko har malami zai karantar da wannan 160,000, sannan adadin mutanen da za su ci moriyar tashi, inda ilimi ke da amfani yanzu nan, in mutum uku ne haka zan yi wannan maganar, in adadin mutanen da ke gabana dinnan ne kamar 2,000, 3,000 ko sama da haka, idan hada da wanda suke waje to kuma haka dai zan yi wannan maganar sautin ba sai na ƙara da yawa ba, ni din da ni ne kuma su mutanen kuma duk suna ji. To ashe kenan idan ka tura shi in mutum goma ne ma wannan kudin za su yi wannan aikin, tunda dai shi dai zai iya karantar da mutum goma. In sun ninku sun kai 20 haka, in sun kai 30, in sun kai 100 dai duk zai iya yi. To ashe kenan 60,000 ba komai bane ba. Ya kamata ma tunda kawai za mu tura shi mu dauke daga batun 60,000 mu mayar da abin 20,000, saboda mu kwadaitar da shi wajen zaman kauye. Kai ka sani nawa ne za su kammala makaranta ya je yana ta neman aiki a dauke shi koyarwa, da an kai shi Sakandaren kauye ya yi ta safa da Marwa a Ministry of Education sai ya je ya nemi transfer an dawo da shi Binni. Ina ba ta an fahimta ballantana wanda zaka tura wancan, amma galibi bambanci shine mai aikin da'awa yana da commitment, yana da iltizami, yana da ash'ur bil mas'uliyya, yana da jin nauyin da ke kansa na isar da musulunci. To amma duk da haka sai mu karfafe shi. Idan abin ne za mu ba mutum 10,000 wanda za mu tura kawai sai mu ba shi 15,000 kuma ba shi 20,000, kuma wannan zai sa mu zuga shi cewa ba ka je bane dindindin wata shida da yayi lissafi ya ga 20,000 so shida 120,000. To idan na zauna Binni bi zan kulla in samu wannan cikin wata shida, sai ba komai bari in je da zaman banza gara aikin kishiya in ji mata, ma'ana sai mutum ya tafi dai yana ganin da zaman banza haka kila zai dauka a zuciyarsa. To amma idan ya je sakamakon kyakkyawan niyyarsa a hankali sai ga Allah ya masa budi, sai ga yana kwadayin wajen, sai gaban da waɗannan da ya je don su waɗansu kuma suna ƙara shiga musulunci. Don girman Allah a wata shida ka kashe 120,000, an karantar da mutum 100 fatiha da za su yi sallah, da ahalarin da za su san qabli da ba'di, da 40 hadith da za su san adab, da usulul salasa da za su san waɗansu mabade na tauhidi alaman haji ahlus sunna wal jama'a. 160,000 an karantar maka da mutum 100 wannan, ai wannan arhar ma ta yi yawa. So nawa mutum yake kashe kuɗi a birni a shirme wanda ko bai jawo mutum ɗaya cikin addinin musulunci ba? So nawa idan muka tashi ko abin hawa da zamu hau, motoci da zamu hau, ko takalmi da muke takawa, ko kuma gidaje da zamu da dogayen katanga da kayan alatu, sai ga cewa abin da zaka kashe a ban ɗakin ka kadai, ban ɗaki inda zaka shiga wanda larura ta kai ka ba zaɓin ka ba, in a zaɓin ka ne kar ka shiga ban ɗaki, larura ta kai mutum. Shi yasa idan mutum ya je zauna ya kammala larura baya zama. Ibn Taymiyyah ya ce da ya gama fita yake saboda larura ta kai shi. To a ban ɗakin wani sai mutum ya kashe 3,000,000 a ban ɗaki, gidajen irin mala'u sai mutum ya kashe 3,000,000 a ban ɗaki, wani ya kashe 4,000,000 a ban ɗaki, wani 2,000,000 a ban ɗaki. In girma Allah ban ɗaki juji wurin zuba datti ka kashe masa 3,000,000 a kan me? 3,000,000 na idan zaka dauki malami da zai je wa'azi ya musulantar da mutane a ƙauyukan da ake buƙatar musulunci ya kai. Idan ma za ka ba shi 20,000 mai rumani ya zuba 30,000, sai me? Ya je ya zauna a wannan garin, ka sai masa mashin. Idan za a je a yi masa gida a ƙauyen, a sai masa ɗan janareta ɗan kankane, a gina masallaci a ajiye shi a wajen, a ce ba za ka bar garin ba sai an samu wanda zai zama maka halifa zai iya limanci. Ko tsawon shekara ɗaya ne ka je ka zauna, amma dai an tanadar maka abincin shekara a garin, an tanadar maka mashin na zuwa cin kasuwar ƙauye, an tanadar maka gida da za ka zauna. Duka cikin waɗannan fa in dai masallaci ne a ƙauye da komai da komai, don Allah da masallaci da gidan liman kan zai fi 1,000,000? Kaddara 1,500,000, kaddara 2,000,000 tsakanin masallaci da gidan liman da abin da liman ɗin zai ci tsawon shekara ɗaya. Amma sai ɗan ba zai taɓa hasko maka wannan ba. Idan kuma an kawo maka wannan sai kaga zaka talauce. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Amma da mutum ya zo wajen gyaran ban daki, wajen labulan gida, wajen wadansu ababe, sai mutum ya ta kashe miliyoyi kuma babu lada, kuma sai ya zama abin tambaya a gaban Allah, ya kai ka samu, ya kai ka kashe, ka samu an ji ta hanya mai kyau, ya kai ka kashe, kace ya ubangiji labule ne wannan amsa ce kam, ya kai ka kashe, ya ubangiji gyaran ban daki, ya sanya mabul a ban daki mai tsada irin da malaku, sanya kan famfo yana kyalli ko ma an diga masa ruwan zinari. In girman Allah mai mutum zai cewa Allah ranar tashin kiyama. Akwai aiki a gaban mu sosai da sosai. Duk wahalhalun da kuke ganin muke samu muke sayo su da kuɗin mu, in mun bi hanyar da Allah ya tsara mana babu wahala a ciki. 3,000,000 dai a ban daki, kaddara 3,000,000 ko da baka je kawai ka kai malami ba, aje ina ta faɗa ne akwai ban ɗakin fa da yafi 3,000,000 wallahi kuwa. To kaddara 3,000,000 sai ka samu wata unguwa kamar ka je ko Bulunkutu a nan gurin, ko ka je London ciki, ko wata dai unguwa, ga matasa zuzurutu, ba aikin yi, babu sana'ar yi, ba kuɗin juyawa, babu aiki, babu kamfanoni masu zaman kansu a gwamnati, babu guraben aiki, sai ka kashe miliyan biyu ko miliyan ɗaya ka buɗe wata cibiya ta koyan sana'a. Za a koyi aikin kafinta, za a koyi aikin walda, za a koyi aiki na lantarki da haɗa waya da waya, za a koyi aikin gini. Duk inda ka tashi ka kama wani gida haka mai ƙaramin kuɗi 500,000 kaɗan, sai fili 500,000 aka zagaye shi, aka yi rumfar kwano, aka zuba kayan aiki na miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya da rabi, kaddara na miliyan ɗaya kaɗai, aka dubi malamin da zai bayar da training ɗin, albashinsa a wata nawa ne, aka ware masa malamai guda biyu ko uku da za su yi wannan aikin, kowa albashinsa kamar misali 20,000 ko 25,000, aka ware musu kuɗin wata 7, aka ce yaran su zo su yi, aka ware malamin addini da zai karantar da su addini, wannan suna koyar da su sana'a, wannan suna karantar da su addini. Ayi haka a nan garin, ayi a Kano, ayi a Zaria, ayi a Sokoto, ayi a Gusau, ayi a ko'ina, ayi a birni, ayi a ƙauye. Kaga za a rage rara na marasa aikin yi da muke da su cikin matasanmu, waɗanda kullum su ne suke zama wa ƙudil fitina, makamashin fitina. Duk wanda yake sani tayar da rigima ga sanan araha masu tayar da ita. Kuɗin da za ka bayar a yi rigimar ‘yan kaɗan ne, kuma ba su da mustaqbal, kuma haushin kowa suke ji, saboda suna ganin gabaɗaya society ya watsar da su, ba ruwan gwamnati da su, ba ruwan mai kuɗi da su. Saboda haka su ba su kiba ma, yau idan ka baiwa wani ƙaho ka ce a busa kiyama ta tashi, wallahi zai busa, ba abin da ya dame shi. Cikin tashin hankali yake shi da gidansu, gani yake gara a tashi kiyama ma kowa sai ina ya tafi. To a nan gurin kaga dole gwamnati ta yi wannan, dole masu kuɗi su yi wannan, da kuɗin zakka a yi wannan, da treasury na gwamnati a yi wannan, da kuɗin local government a yi wannan, da na jiha a yi wannan, da na karo-karo na masu kishi addinin musulunci a yi wannan. Sai a rage yara waɗanda suke irin area boys ko waɗanda suke shiga a amfani da su wajen harkar daba, wajen wani ecomag, wajen wane ne, waɗanda su yi ta karkashe juna, a yi ta kai hare-hare. Ka duba abin kunyar da yake faruwa cikin Ramadana, a ce an kai hari gidan wane, an fatattaka gidansa da bindiga ya sha dukar, an kai hari gidan wane a gari na musulmi, da wanda ya kai harin da wanda aka yi wa harin dukkaninsu musulmi. Me yafi wannan takaici da bakin ciki? Wa'azi irin wannan ba zai warware matsalar ba, shi tunatarwa yake. Amma idan mai wa'azi ya yi nashi ya sauke, gobe sai wani mai kuɗi shi kuma ya fara nashi aikin, sai wani jami'in gwamnati ya fara nashi aikin, gwamnatin jiha ta fara nata, ta ƙaramar hukuma ta fara nata, masarauta ta fara nata. Dan dukkaninmu abin tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama, tun daga Emirate Council har zuwa Government House har zuwa Secretariat na local government, dukkanmu abin tambaya ne a gaban Allah ranar tashin kiyama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ubangiji ta'ala ya ce wa fi sabilillahi wa bin sabili, cikon na takwas wanda ake baiwa zakka shine matafiyi, ibnu sabili matafiyi. Suka ce matafiyi shine mutumin da a nan garin a halin tafiya yake. To za a ga halin da yake ciki yanzu, sai a bashi zakka. Idan yana da wadataccen guzuri ba za a bashi ba, in guzuri ya yanke masa sai a bashi zakka, ko da a garinsa yana da kuɗi. Waɗansu suka ce a'a, ba da zaran guzurinsa ya yanke za a bashi zakka ba, sai a duba a ga yana da waɗanda ya sani a garin ya iya cin bashi, tun an san shi a garinsu yana da kuɗi. Idan har a garin akwai wanda za su bashi bashi, to ba za mu bashi zakka ba. Amma idan a garin ba a san shi ba, ba a san shi can a garinsu shi ma yana da kuɗi ba, to kaga ba mai bashi bashi, don haka a nan gurin sai mu bashi zakka. To amma suka ce shi ma dole mu kalle shi, shin tafiyan nan tasa tafiya ce ta halal ko tafiya ce ta haram? Idan tafiya ce ta neman ilimi, kaga tana cikin fi sabilillahi ita kanta. Idan tafiya ce ta sada zumunci, idan tafiya ce ta ziyartar ‘yan uwa, idan tafiya ce ta ziyartar abokanai, duk wannan tafiya ce ta halal. Amma idan mutum ya yi tafiya wadda take sa sabo, ya yi tafiya don sata, ya yi tafiya don fashi da mukami, ya yi tafiya don ya je wajen wata farkarsa, wajen wata karuwarsa, wajen wata girlfriend ɗinsa, bari mu faɗa ƙarara, saboda kar ya ɗauka karuwa daban, girlfriend daban, ko ba haka ba? In dai ba aure za ka yi ba, me ye bambanci? To duk wanda ya doguwar tafiyar irin wannan, sai guzuri ya yanke masa. Kuma shi tafiyar da ya je wajen budurarsa ba neman aure ba ne ba, guzuri ya yanke masa. Baya cikin waɗanda za a baiwa a ce wai ibnu sabili ne, ba wani ibnu sabili. Ya taka da ƙasa, ya taka da ƙafa, ya koma gida. Ubangiji ya ce faridatan min Allah, wannan farilla ne daga Allah, ya wajabta akan kowa da kowa. Wallahu alimun hakim, Ubangiji ta'ala shi ne alim, masani sannan kuma hakim, mai hikima cikin al'amuransa. Akwai ragowar al'amura da suke da alaka da wannan aya, amma suna da faɗi, amma dai ga waɗansu a gurguje. Na farko, shi idan mutum ya fitar da zakka, sai ya baiwa dukkan waɗannan ajujuwa guda takwas, kowanne sai ya samu wakilci, al-fuqara, al-masakin, al-amilina alaiha, المؤلفة قلوبهم الرقاب الغارمين في سبيل الله ابن السبيل دول سياباسو ko in ya bayo fuqara kada ya wadatar ba sai ya bayo almaskin ko ya bayo almasakin ya wadatar ba sai ya bayo ba al'amilin alaiha wadansu malamai suka ce labud da milal isti'af dole sai an samu wakilci ko wani aji ya zanto ya samu wakilci wadansu malamai suka ce a'a idan an baiwa kaso ɗaya cikin su ya halatta idan an kala da nabi ya halatta an kala da na uku ya halatta kai dai ka bayar a ɗaya daga cikin su ko biyu daga cikin su ko uku daga cikin su suka ce dan manzon Allah ya ce da Mu'adh bin Jabal ثم أخبرهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم سيتبي فترد على فقرائهم بيتب ومساكينهم وعلى العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب سيتك إتاءكا فقرائهم حديث النسيج البخاري نسيج مسلم سيكسي كاغا نان آئيتك إتاءوا أكا من بنغلي بندو نبنغلي wannan masala ce mai muhimmanci sannan masala ta biyu talaka da ya zama talaka sai a bashi zakka ko kuma sai in baya da aikin yi baya da sana'ar yi waɗansu malamai suka ce idan talaka yana da ƙarfin da zai je koye da ko koyo itace koye ciyawa to ba za a bashi zakka ba sai dai in baya da ƙarfin da zai wannan to wannan sai a bashi ko yayo ciyawa ba a saya ba to sai a bashi yayo itace ba a saya ba sannan sai a bashi suka ce manzon Allah sai la tahillu sadaqatu liganiyin wala lizi mirratin sawi zi mirra ba abucin karfi zo mirratin fastawa zi mirratin sawi wanda yake daidaitacce mai lafiyayyen gaffo kuma yana da karfi suka ce ba za a bashi zakka ba haka wadansu malamai suka ce a'a a iya baiwa fikiri a iya baiwa miskini komin karfin jikin sa tunda dai baya da wadata za a iya bashi dan abinda ake kallo talaucin da rashin wadata ina fata an fahimta sannan kuma shin da zaran mutum ya samu nisabin zakka shikenan shi ma ba za a bashi zakka ba nisabin zakka yanzu a bana 173 to kenan duk wanda ya mallaki 173 zuwa sama shikenan kana bashi zakka ko kuma akan kalli wadatar mutum ne me ake nufi da wadata ka iya mallakar 173 ko ma 200 amma kuma kana da mace uku kana da ƴaƴa 10 ko 12 ko 13 kana da iyayenka da suka kasa mai wannan kudin da wannan yawan iyalin waɗannan kudin mai za su yi wa wannan iyalin suka ce to wannan zai bayar tunda yana da nisabi amma kuma yan an bashi zakka shi ma zai karba abinda 200 za ta wadace mai wannan iyalin da muka lissafa ba za ta wadace shi ba saboda haka dai ana nan ne hannu baka hannu ƙwarya ne shi ba da haka zai bayar kuma zai karba shi akwai zance daga cikin zantukan malamai wato ainihin yadda suka nuna haka kar ka ga wani mai babban albashi ka ce ai yana da matakin albashi na kaza ba za a bashi zakka ba idan ka dubi matakin albashin dubi kuma yawan iyalin da ke karkashin sa mana ƴaƴa da mata da jikoki kuma baya da wata hanya sai wannan albashin kadai a wata baya iya sarrafa komai kaga wannan ma duk zaka ba su zakka kenan da haka dai wannan yana daga cikin matsaloli muhimmai da ake tattaunawa a babin zakka sauran kuma in mun sake zuwa kan wata ayar ma ƙara magana akai ubangiji ya ce
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم
كركم أنت أتوا كميدا نفتا أجيا وأن الجنسي قد أتقص دعك للصفا ذا أباس ذكاني إم تنباية تكين أهل البيت أما إننا تكين أهل البيت شريفي نيشي إرن جدن النبني تبنغران حسن كو حسيني تبنغران نانا فاطمة تبنغران كو وانيني يزمدي wato sharifi to ba za a bashi zakka ba ko da yana cikin alfuqara ko da yana cikin almasakin ko da yana cikin al'amilina alaiha ba za a bashi ba sai dai a bashi wato taimako ko kyauta amma ba za a bashi sadaka ba ko sadakar nafila ko sadakar wajibi duk ba za a bashi ba sai dai ya bari idan an yaki an samu ganima sai a bashi daga cikin khumusi fa anna lillahi khumsuhu walirrasuli walizil qurba nan sunan sa ya fito sai a bashi Ubangiji ya ce wa minhum allazina yu'zuna an-nabiyya wa minhum daga cikin munafikai akwai allazina yu'zuna an-nabiyya waɗanda suke cutar da annabi wa yaquluna sai su rinka cewa huwa udhunun wato shi mai yawan sauraron magana ne in an faɗa masa ma'ana baya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya, baya bambance tsakanin sharri da alkhairi, da abin da ka faɗa kawai sai ya yarda. Huwa udhun, haka munafikai wato suke faɗa. Ubangiji ta'ala ce qul udhunu khairil lakum, kace da su ai mai sauraron alkhairi ne gare ku banda sharri. Qul udhunu khairil lakum, mai sauraron alkhairi ne game da ku. Yu'minu billahi, yana imani da Allah a matsayin abin bauta. Wa yu'minu lilmu'minin, yana gaskata mu'minai, mu'minai idan sun faɗa masa magana sai ya gaskata su saboda zahirin su, kuma shi bai san baɗini ba. Wa rahmatin lillazina amanu minkum, sannan kuma akwai kira'ar wa rahmatin, akwai kira'ar wa rahmatun. Na faro da rahmatin dai in yi adabin sa kan qul udhunu khairil lakum, yu'minu billahi wa yu'minu wa rahmatin, an gane ko udhunu khairil lakum wato udhunu rahmatin lakum kuma kenan. Wannan kira'ar Ali ibn Hamza al-Kisa'i, ɗaya daga cikin malaman kira'a guda bakwai daga cikin mutanen Kufa, kira'a ce mutawatira sabita sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa rahmatil ladzina amanu minkum, ko mai saurare ne na rahama game da waɗanda suka yi imani cikin ku. Amma walladzina yu'dhuna rasulullah, waɗanda duk suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lahum azabun aliyam, suna da azaba wadda take mai radadi, wato suna da azaba mai tsanani. Wato munafikai sun faɗa haka ne a daidai wajen wancan tafiya yakin Tabuka, suna cewa mu je mu bada uzuri ko mu kyale, sai wani ce ku je ku bada uzuri, ai baya ganewa tsakanin mai ƙarya da mai gaskiya, shi da abin da aka faɗa ya yarda. Kaga wannan aibatawa ne suke wa manzon Allah. Wa yaquluna huwa udhun, lafazun udhun a larabci ai asalin sa kunne, wato kenan an kawo shi a nan gurin ana nufin amfani da kunne ɗin kenan. Min babu itlaqil ba'dhi ma iradatul kulli, itlaqil juz'i ma iradatul kulli kenan, wato kenan a ambaci bangaren abu ana nufin dukkanin sa gaba daya. Wato suna cewa ai shi mai yawan sauraron magana ne baya tantance tsakanin ƙarya da gaskiya. Sai Ubangiji ya yi musu raddi yace eh, mai saurare ne amma ban da sharri, alkhairi kawai yake saurare, mai saurare ne amma na gaskiya ban da ƙarya, baya sauraron ƙarya. In ma ka faɗa masa ƙarya, Ubangiji zai fallasa kai ya saukar da wahayi a kansa ya bayyana masa ƙarya kai. Qul udhunu khairil lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. Idan muka dauki qul udhunu khairil lakum abinnan qul udhunu khairil lakum yu'minu Allah rahama ne ga waɗanda suka yi imani cikin ku. A nan gurin wato ainihin akwai abu guda biyu da suke buƙatar faɗakarwa. Abu na farko, Allah ya ce wallazina yu'zuna rasulullahi lahum azabun alim, duk waɗanda suke cutar da manzon Allah suna da azaba wanda take mai tsanani. To haka Allah ya ambaci wannan cikin suratul Ahzab, ya ƙara a can gurin cewa Allah ya tsine musu, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina, Allah ya tsine musu duniya da lahira, duk wanda suke cutar da Allah ko suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Cutar da manzon Allah kuma shine ka jingina masa aibu, ka jingina masa wata sifa ta tawaya, to wannan cutar da manzon Allah ne. Kaga kenan abu ne mai matukar hadari. Sannan abu na biyu, Allah ya ce yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina. Al-iman, kalmar imani idan an jingina ta zuwa ga imani da Allah, lafazan amana yu'minu yakan yi ta'addi ne bil ba, yu'minu billahi. Ina fata an fahimta. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. A takaice dai amana yu'minu idan an jingina zuwa ga Allah sai ya ta'addi bil ba, amma idan an jingina zuwa ga mutane sai ya ta'addi bil lam. Wa yu'minu lil mu'minina, can billahi nan kuma lil mu'minina. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu allati afatatma'una an yu'minu lakum amadadun bikum. Ina fata an fahimta. Ga kuma cikin kissar Annabi Yusuf alayhi salam, lokacin da ƴaƴan Annabi Yaqub suke cewa da shi wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqina, shi yasa suka ce idan yayi ta'addi bil ba al-imanu ma'anarsa ya zama al-i'tiqad, amma idan yayi ta'addi bil lam al-iman ya zama ma'anarsa al-istislam wa tasdiq, al-istislam yadda da miƙa wuya da kuma gaskatawa, amma in yayi ta'addi bil ba al-i'tiqad dan sallamawa rufili ba ita take nuna kudurin zuci ba, shi yasa abin da ya shafi Allah dole sai da kudurin zuci. Ina fata an fahimta. To sai Allah ce
ya'nifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin alam ya'lamu annahu man yuhadidi allaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha dhalika alkhizyu alazim.
Ubangiji ta'ala yace yahlifuna billahi lakum liyurdukum, munafiqai za su ne an yurduhuma, amma suka ce idan an ambaci ababai guda biyu jazal iktifa'u bi damirin wahid, ya halatta a wadatu da damirin ɗaya ba sai an kawo ɗayan ba. Kuma na kawo shawahid cikin alqur'ani da suke nuna haka a can gurin, da waɗansu daga cikin shawahid na larabci da suke nuna haka. Nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'yu mukhtalifu ramani bi amrin كنت منه والدي بريئا ومن اجل التوي رماني غني رماني بامر كنت منه والدي بريئا انا كنت منه بريئا ووالدي كان منه بريئا اما سي كاو بريئا غدا ديا كنت منه ووالدي بريئا ومن اجل التوي رماني ومن يك امسى بالمدينه رحله فاني وقيار بها لغريب يعني فاني غريب بها وقيار لغريب بها amma sai kawo garibin guda ɗaya ba sai kawo guda biyu ba. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Allah ta alam ya alamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu, shin ba su da masaniyar cewa duk wanda ya sabawa Allah da manzansa. Almuhadadatu a cikin larabci ita ce almujanabatu, yakunu Allahu wa rasuluhu fi jambin wa anta fi jambin akhar, Allahu wa rasuluhu fi nahiyatin wa anta fi nahiyatin ukhra. Allah da manzansa suna wani bangare, kai kana wani bangare ba ruwanka da su. Umarnin Allah da manzansa suna wata nahiya, kai kana wata nahiya. To man yuhadidillahi wa rasuluhu kenan. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillahi wa rasuluhu, ba su da masaniyar cewa duk wanda yayi fito na fito da Allah da manzansa, ya saba Allah da manzansa yana cikin sani. Fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha, wutar jahannama ita ce makomarsa, zai dawwama a cikin ta. Zalikal khizyul azim, wannan kuma ai shine al khizyul azim, wato ainihin taɓewa wadda take ta sarari, wutar jahannama ta zanto ita ce makomar mutum. Lafazin alam ya alamu, idan kun lura anan gurin ya alamu fi'ilin mudari ne, ga kuma alam ta riga yi shi. Lam wanda tana cikin jawazimul fi'ilin mudari, ga kuma hamzatul istifham kafinta. Alam ya alamu, alam nashrah laka sadrak, alam ya alam bi anna Allah yara, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Ire-iren waɗannan a cikin alqur'ani da larabci ma'ana biyu gare su. Ma'ana ta farko, aikin da lam din za ta yi lokacin da hamzatul istifham ta riga ta, sai ta canja fi'ili mudari'i daga mudari'i sai zama madhi, sannan kuma ta canja jumlar daga kasancewanta jumla manfiya ta zanto jumla musbata, sai zanto alam ya'lamu annahu man yuhadidillahi wa rasulahu qad alimu annahu man yuhadidillahi wa rasulahu. Ma'ana ta kenan. Ina fata an fahimta. Alam nashrah laka sadrak, ma'anasa sharahna laka sadrak. Alam naj'al lahu aynayn, ma'anasa ja'alna lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, kana nutfatan min maniyyin yumna. Wato gaba ɗaya kenan. Tanqalibu almudara'atu madawiyatan wa tanqalibu aljumlatu min alnafi ila alithbat, min alnafi ila alithbat. Wannan aikin da take kenan ɗaya daga cikin ayyuka. Waɗansu kuma suka ce a'a, yana nan a matsayinsa na istifhami, sai dai ya zama al-istifhamu takariri. Al-istifhamu takariri shi ne hamlul mukhatabi ala an yukirra bima qila lahu, wanda ake wa magana a sashi ya yarda da abin. Alam ya alamu, shin ba su sani ba? Kai da ake wa magana kace gaskiya sun sani, sun sani. Alam nashrah laka sadrak, shin ba mu yalwata kirjinka ba? Ana so a ce manzo Allah ya ce gaskiya ne ya Ubangiji, ka yalwata kirjina, ka fada da kirjina. Alam ya alam bi anna Allah yara, shi wancan kafirin bai san ba Allah na ganin sa? Gaskiya ne ya san Allah na ganin sa. Al istifhamu takariri kenan, duk inda yake cikin alqur'ani wannan ka'ida ce amma, لا تشذ منها شاردة ولا واردة هكذا كذلك شو كوكا بعد ما أنا فرقو كوكا بعد ما أنا تبي وبنجي تعالى ذلك الخزل العليم عظيم ذلك الخزل العظيم للي منافقي سنة تكين تابي واتابي وادي تكين ميجرما يا وبنجي دي كل كسامة تكين وادن دسك تابي كسامة تكين وادن دسك ربوتا أبين نمك فداز مدري الله شبه ملادا وان نمك كسكولي الله شبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته